Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Hadiza Kyari ce tare da Zara Aminu Fage, sauran abokan aiki. Muke farin ciki kasancewa da ku a wannan shiri na yau da Laraba, 8 ga watan Yuli. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, Zara, ba mu kanin labari.
To Hadiza, fadar White House ta sanar da Majalisar Dinkin Duniya a hukumance cewa Amurka za ta janye daga Hukumar Lafiya ta Duniya WHO, duk da cewa adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 sai karuwa yake yi a kasar. A halin da ake ciki kuma, ba Amurka ce kadai kasar da take fadin tashin yaki da cutar COVID-19 a duniya ba, yayin da ake ganin hauhawar masu kamuwa da ita. Sannan kuma shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro, wanda ya bayyana shakku game da cutar coronavirus, ya ce a jiya Talata ya kamu da cutar ta COVID-19.
Tukanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta jaddada mahimmancin samun haɗin kan al'ummomin yankin da ke fama da matsalar tsaro, yayin da take ci gaba da kai farmaki a yankunan jihar Sokoto da ƴan bindiga suka addaba. Sannan kuma za ku ji cewa Majalisar Dattawa ta ɗauki mataki na amincewa da dokar hukunta duk malaman da ke yi wa ɗalibai barazana da cin zarafi. Haka kuma a jihar Kano, gwamnatin za ta kafa kwalejin horaswa da koyar da dabarun yaƙi da cin hanci da rashawa karkashin hukumar korafin jama'a da hana rashawa ta jihar. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Sunana Zahar Aminu Fage, ga cikakkun labaran duniya. Fadar White House ta sanar da Majalisar Dinkin Duniya a hukumance cewa Amurka za ta janye daga Hukumar Lafiya ta Duniya WHO, duk da cewa adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 sai karuwa yake yi a kasar. Shugaba Donald Trump ya dakatar da tallafin da Amurka ke baiwa hukumar ta WHO a watan Afrilu. Sannan bayan wata daya ya sanar da aniyarsa ta ficewa daga hukumar. Trump ya zargi WHO da zama ƴar amshin shatar China dangane da yadda ta tafiyar da yaƙi da cutar coronavirus. Ya kuma nemi ta yi sauye-sauye akan yadda take gudanar da al'amuranta, sharaɗin da Trump ya ce WHO ɗin ta gaza cikawa. A ƙarƙashin dokokin WHO, kowace ƙasa da za ta bar hukumar dole ne ta ba da sanarwar shirin ficewa na tsawon shekara guda. Sai dai kuma idan Trump ya faɗi zaɓe mai zuwa na watan Nuwamba, shugaban Amurka na gaba zai iya yanke hukuncin ci gaba da zama a hukumar. Ita dai Amurka ta fi kowace ƙasa yawan mutanen da ke ɗauke da cutar COVID-19, inda take da adadin mutum miliyan 3. Sannan kusan mutum 131,000 suka mutu sanadiyar cutar. Masana a fannin kiwon lafiya sun soki wannan mataki da shugaban ya ɗauka, inda suka ce babu hangen nesa a cikinsa, kuma zai ruguza daɗaɗɗiyar dangantakar da ke tsakanin ɓangarorin biyu, wacce aka kwashe gwamman shekaru ana yaƙi da cututtuka. Amurka cikakkiyar memba ce a hukumar ta WHO, wacce aka kafa a shekara 1948, kuma ita ce kasar da tafi baiwa hukumar tallafi. To a halin da ake ciki kuma, ba Amurka ce kadai kasar da take fadin tashin yaki da cutar ta COVID-19 a duniya ba, yayin da ake ganin hauhawar masu kamuwa da ita. Birtaniya ta fara shirin daukan matakan rufe wasu garuruwa idan cutar ta sake barkewa. Tuni dai gwamnati har ta bada sanarwar rufe garin Leicester, wanda ake ganin mai yiwuwa mutanen da ke aiki a kamfanin sakane suka rika harbin mutane da cutar. labarin a daidai lokacin da sauran sassan kasar ke munna sassauta matakan kulle da aka saka. Kasar Sabia ta kuma sanya dokar kulle a ranar Juma'a da ta gabata bayan da taga adadin masu kamuwa da cutar na karuwa. A watan da ya gabata makwabciyarta Croatia ta maido da dokar killace kai na tsawon mako biyu ga duk wanda ya dawo daga kasashen yankin Balkan. Kasar Bulgaria ta tsawaita dokar ta baci har zuwa 15 ga watan Yuli kuma ta tilasta sanya takunkumin rufe fuska a shaguna da gine-ginen gwamnati. Wasu jami'an gwamnati sun ce babban matsalar ita ce yadda za a shawo kan jama'a su rika kiyaye ka'idojin kusantar juna da sanya takunkumin fuska domin a cewar su sassauta dokar kullun da aka yi ba yana nufin kuma mutane su yi watsi da sharuɗan da aka gindaya ba. Shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro wanda ya ta bayyana shakku game da coronavirus ya ce a jiya talata ya kamu da cutar ta COVID-19. Brazil ita ce kasar da ke biye da Amurka a yawan waɗanda aka tabbatar sun harbu da cutar. Kasar wacce ke kudancin Amurka tana da fiye da mutum miliyan 1,600 da suka kamu da cutar ta COVID-19, sannan ta samu ƙarin mutum 65,000 da suka kamutu izuwa jiya talata kamar yadda alƙaluman da jami'ar John Hopkins ta fitar suka nuna. Bolsonaro mai shekaru 65 yayi ta nuna shakku dangane da hadarin da ke tattare da cutar coronavirus. Ya kuma taba fada wa magoya bayansa cewa saboda shi ne yawan motsa jiki ne ba zai damu ba idan ya kamu da cutar. Halin ko unkula da yake nunawa game da hadarin da ke tattare da cutar ya sa ya kalubale ci matakan kariya don hana yaduwar cutar kamar yadda ya sassauta dokokin sanya takunkumin fuska a cikin jama'a.
Anjima kadan zanga za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotannin mu. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, rundunar sojojin Najeriya ta jaddada muhimmancin samun haɗin kan al'ummomin yankin da ke fama da matsalar tsaro yayin da take ci gaba da kai farmaki a yankunan jihar Sokoto da ƴan bindiga suka addaba. Babban hasama yakan sama Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ne ya bayyana hakan biyo bayan kaddamar da wani shirin kai farmaki kan maboyar ƴan bindigan. Daga Sokoto ga wakilinmu Muhammad Nasu da ƙarin bayani.
Jiragen yakin ke na kwara 8 da aka turo a jihar Sokoto domin yakar ƴan bindiga waɗanda ke haddabar jama'ar yankin gabacin Sokoto. Waɗannan jiragen dai nau'o'i daban-daban ne da suka hada da mai leken asiri da masu lugudan wuta da masu harba bama-bamai kuma jirgin da ke bi daga baya domin kiyasi akan tasirin aikin da jiragen farko suka yi. Babban hamsan mayakan sama Air Marshal Sadiq Baba Abubakar shine ya kaddamar da soma wannan aiki da ake gudanarwa a halin yanzu.
Aro al'amari ne wanda ba kawai ya shafi aikin sojoji ne kawai ba, aiki ne na kowa da kowa. Kowane dan kasa yana da gudumawa da zai iya badawa saboda ya tabbatar da cewa an samu wannan tsaro. Sojoji na nasu, gwamnati na nasu, jama'a na nasu. In aka samu wannan haɗin kai da kyau, cewa ina ganin cewa lallai cikin lokaci kaɗan wannan abun zai kare.
Wannan farmakin dai ana gudanar da shi ne bisa ga bayanan sirri da mayakan sama suka samu.
Bayanan da muke samu da kuma abin da mu ma muka gani daga sama. Jiya da dare ma mun koma mun duduba waɗannan wurare. Kuma lalle ana samun nasara abin da ake.
Na tuntubi wani masanin tsaro kuma mai sharhi akan harkar tsaro Detective Awal Baladir mai iya akan yadda suke kallon irin wannan aikin.
Wannan shirin zai yi tasiri. Shiri ne wanda zai hana motsi ƴan ta'adda daga nan zuwa nan, wato daga wannan location zuwa wannan location. Shiri ne kuma kafin a yi shi sai an tabbatar da location din, an dauki geographical location na dazuzzukan, an samu kuma intelligence report ya tabbatar da cewa mutanen nan suna nan a wajen.
Har wayo na ne mijin tabakin mazauna yankunan na gabacin Sokoto akan wannan aikin da aka soma. Muhammad Sani shine shugaban ƴan banga na ƙauyen Labau kuma yana cikin waɗanda ke taimakawa sojojin ƙasa wajen yaƙi da ƴan bindiga.
Tunda muka samu waɗannan matsaloli muna nan tsaye ba dare ba rana muna aiki domin tsaron yankunan mu. To kaga tunda muka samu labarin cewa gwamnati ta sa hannu har ta kawo jirage za su yaƙi ƴan ta'addan nan, dole mu yi murna, mu ji daɗi, mu yi farin ciki. Dan za a yi a ɗan nemi ire-irenmu domin mu ba da shawara warwarin mu ga hanyoyi waɗanda za a tattarewa domin kada su hita su yi Niger.
Ko a makonni biyu da suka gabata dai mayakan sama sun kai farmaki a wani daji daga cikin dazuzzukan sabon birni. Sai dai ya zuwa yanzu babu wani bayani hukumance daga rundunar soji akan tasirin da wannan harin yayi. Amma a wannan karon bayanin da na samu ya nuna cewa za a ci gaba da kai farmaki har sai an kakkabe yan bindiga daga Sokoto baki daya.
Gaida Muhammad Nasir ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ga zara ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Babban janar din Amurka da ke kula da yankin gabas ta tsakiya ya ce rahoton leken asirin da ke nuni da cewa wataƙila Russia tana biyan mayakan Taliban domin su kashe sojojin Amurka a Afghanistan. Abin damuwa ne matuƙa, amma bai gamsu da cewa wannan shine yake sanadiyar mutuwar sojojin kasar ba. A jiya Talata, janar Frank McKenzie, wanda shine shugaban rundunar sojojin Amurka, ya faɗa a wata tattaunawa ta wayar tarho da yayi da wata tawagan manema labarai cewa Amurka bata ƙara ɗaukan matakan kariya a Afghanistan ba saboda wannan bayanan sirrin. Ko da yake yace ya umarci ma'aikatansa da ke tattara bayanan sirri da su yi bincike kan lamarin. Sai dai duk da haka McKenzie yayi gargaɗin cewa Russia ta daɗe tana zama barazana a Afghanistan, inda aka sami rahotanni da yawa na cewa tana tallafawa mayakan Taliban shekara da shekaru da kuɗaɗe da makamai. Amurka ta janye dubban dakarunta a wannan shekara, kuma yanzu tana da kusan 8,600 a yankin. Sannan tana da niyyar ƙara janye sojojinta a yankin idan har mayakan Taliban suka cika alƙawarin da suka yi cewa ba za su bari mayakan Al-Qaeda da ISIS su yi amfani da Afghanistan wajen kai hare-hare kan Amurka ba.
Ko a gaida Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan ƙorafe-ƙorafen da iyaye da ƙungiyoyin masu zaman kansu a Najeriya ke yi kan kuma bayan ilimi da kuma yadda ake samun taɓarɓarewar karatu saboda yadda ake zargin malamai da yi wa ɗalibai barazana da cin zarafi, ya sa majalisar dattawa ɗaukan wani mataki na amincewa da dokar hukunci. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton.
Yadda majalisar dattawa ta tafka muhawara kenan kafin ta amince da dokar. To a daidai lokacin da aka kai ga wannan matakin amincewar, an yi bayanin rushewar ɗabi'un al'adun cibiyoyin karatu tare da wasu daga cikin waɗanda ya kamata su koyar da ɗalibai amma kuma suke cin mutuncinsu. Duk mutumin da ya aikata wani laifi da aka ayyana a sashi na hudu na wannan dokar, to ya aikata laifi kuma za a iya yanke masa hukuncin ɗauri daga shekaru 5 zuwa shekaru 14. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya yana cikin waɗanda suka amince da dokar.
Ba ma zancen ka biya tara kawai ɗauri mutum zai ta, kuma duk mutum da ɗauri ko shekara da ko kwana 30 ne ma hankalinsa zai tashi. Balna mun sa shekara 5 dan muna so gaskiya makarantun mutum daga primary har zuwa university aga an samu malamai na gari wanda suke kishi dan su dinga tunanin su ma yayansu ne fa.
Daya daga cikin iyaye da ke gaba wajen kwarmato a game da batun cin zarafin ɗalibai, Hajiya Mariya Ibrahim Baba, ta yi nazari a game da dokar.
Wannan zartar da hukunci da suka yanke cewa ya zama doka, abinda ake jira kenan tuntuntu ne. To amma ina fata nan gaba wannan hukuncin za a yi shi da tsauri ya fi haka, saboda a killace tunanin yin irin wannan laifuffuka a makarantun mu a ƙasar Najeriya. Kuma ina roƙon Allah ya sa ina raye ba da daɗewa ba, su hukuma masu haƙƙin assasa wannan doka a ƙasa su duba ɓangaren fyaɗe da ake yi a ƙasar nan ta Najeriya ta kai la haula wala quwwata illa billah.
A lokacin da take bayyana ra'ayinta a game da dokar, wata ɗaliba da take karatu a wata jami'a da ke makotaka da babban birnin tarayya ta nemi in saka ya sunanta. Ga jawabinta.
A gaskiya wannan doka da majalisa ta kafa akan duk malami da aka kama yana neman ɗalibarsa daga primary ko secondary har zuwa jami'a shekaru 14 nan da aka ce zai yi a gidan yadi, gaskiya ya min daɗi, amma a ganina ni da an mayar da shi shekaru 20 saboda gaskiya mu mata da muke jami'u muna wahala, ba jami'a kaɗai ba, na tabbata har primary har secondary duka muna fuskantar irin wannan matsalar. Malamai suna takura mana su ce in ba mu bada jikin mu ba ko wani abu ba za mu yi passing exams ba da su wayewaye.
To madalla a gaida Madina Dauda. Gwamnatin jihar Kano za ta kafa kwalejin horaswa da koyar da dabarun yaƙi da cin hanci da rashawa ƙarƙashin hukumar korafin jama'a da hana rashawa ta jihar, a daidai lokacin da masharanta ke ci gaba da tsokaci dangane da dakatarwa da fadar shugaban Najeriya ta yi wa shugaban hukumar EFCC Ibrahim Mustapha Mago. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwali ɗauke da rahoton.
Cini dai majalisar zartarwa ta Kano ta amince da kafa sabuwar kwalejin koyar da dabarun yaƙi da rashawa a wani mataki na samar da ƙwararru kuma nagartattun jami'an yaƙi da rashawar, a cewar barista Muhi Magaji da ke zaman shugaban hukumar hana ayyukan rashawa ta jihar Kano.
Yanzu muna da institute namu, saboda yaranmu za su samu horon da ya kamata su samu, sannan bayan wannan za a ci gaba da horar da su kansu ma'aikata dabarun kaucewa cin hanci da rashawa, kuma abin da ake cewa corruption risk assessment, da kuma shirya tarurruka na musamman na yaƙi da cin hanci da rashawa, da yadda za a zabar da al'umma wajen yaƙi da cin hanci. Saboda wani kaman hukuma ta ƙara samun wani tagomashi ne, kuma za mu samu kawance da Anti-Corruption Academy da ƙasa da kuma wasu institutes da yawa da suke ciki da wajen ƙasar nan.
Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da masharhanta ke tofa albarkacin bakin su game da dakatar da Ibrahim Mago daga shugabancin hukumar EFCC. Malam Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasa ne da ke koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta jihar Kano.
Takardar tuhuma wadda ake wa ofishinsa, wadda mutane suke ganin tun kafin a kai ga dakatar da shi din tun a wannan lokacin, watakila da ya bada uzurin kaucewa daga office domin a samu damar yin wannan binciken, wanda wancan din hakan ya gagara har sai da aka kafa committee bincike din. Kuma yanzu committee binciken suka nemi cewa idan dai har za su ai gudanar da wannan binciken, watakila sai an samu dakatar da shi. To abin da zai biyo bayan binciken nasu da kuma wani mataki gwamnatin ta dauka shine zai ƙara haska nasara da za a samu akan wannan yaki da cin hanci, ko kuma idan zai samu wannan kasu ko tasgaroto wannan committee, da kuma abin da aka yi akan rahoton committee shine zai ƙara haskawa. Amma a halin yanzu kam an yi ta samun wato tsaiko da kuma kalubale da dama.
Akwai dai masu ra'ayin cewa abin da ya kai ga tuhumar da ake yi wa Ibrahim Mago ramuwar gayya ce da rashawa ke yi ga masu yakarta. Amma Anas Abdala guda cikin ɗayan jami'ar APC mai mulkin Najeriya na cewa
ministan shari'a guda shi je i tabbatar da cewar ga abin da yake. To wannan yaki da cin hanci da rashawa, wannan rashawa ce za ta yakar? Ai magana ita ce wannan, ina da tabbatar ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akwai sauran aiki a gabansa, ba wani abu da ya canza zani har gwandama baya akan yanzu.
Shi kuwa Malam Bashir Muhammad Bashir, ƙwararre a fannin aikin jarida da ke sharhi kan lamarin yau da kullum, na cewa
duk lokacin da aka ce ana bincike, to babu wani mutum da zai iya fitowa ƙarare ga duniya cewa ga abin da ake binciken akai, ko kuma a'a abin da ake bincike din nan wai ya tabbata gaskiya. Akwai abin nan na wanda za a dauki wanda ake zargi ya zama to ba mai laifi ba har sai an tabbatar a doro irin na doka cewa ya aikata laifi.
Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Kwali, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Daga ƙarshe an cire shugaban jam'iyyar APC a jihar Niger, biyo bayan badakalar sama da faɗi da kuɗin jam'iyyar kusan naira miliyan 500. A jamhuriyar Nijar, 'yan rajin kare demokuraɗiyya sun sa baki a kikikaka tsakanin hukumar zaɓe da jam'iyyun adawa na ƙasar. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Litinin dinnan ne aka waye gari da rasuwar tsohon ministan matasa kuma tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar APC na yankin Arewa maso yammacin Najeriya, barista Inuwa Abdulkadir. lamarin dai ya girgiza gidan siyasar arewacin Najeriya musamman jihar sa ta haihuwa wato Sokoto. Muhammad Nasir ya duba mana kadan daga cikin gwagwarmayar da marigayin yayi a fagen siyasa da mulki, kazalika da kalubalen da ya fuskanta tun daga matsayinsa na majalisar mai alfarma sarkin musulmi, inda ya tattauna da dadaddan abokin gwagwarmayar sa Dallo N. Junaidu.
Idan ka diba lokacin da ya sakatar majalisar mai alfarma sarkin musulmi a yeto da yan laccoci na fadakar da mutane abubuwa, tun ma ba irin contribution din gudunmuwa da su sarkin musulmi ma mana wuce da ya ba su ba, ta hannun shi aka gamje Memorial Club ta samu ta ci gaba gaskiya Allah.
Tsohon mataimakin na shugaban jam'iyyar APC na kasa mai kula da yankin arewa maso yamma, mutum ne wanda ya fuskanci kalubalai da dama a rayuwarsa. Alal misali, ya samu takaddama da gwamnatin jihar Kaduna, abinda har ya kai da aka rusa gidansa da ke jihar ta Kaduna.
Mun san wannan Aisha ne saboda wasu dalilai, ba don wani abun nan ba, amma kuma shi yanwa kaga ya zo ya hakuri ya kyale a don koyin ba saboda shi irin da a gare shi lauye ne kuma shi abin doka.
Haka ma yana matsayin mataimakin shugaban jam'iyyar APC na kasa, ya samu takaddama da ƴaƴan jam'iyyar APC a jihar sa ta haihuwa, abin da yake ga jam'iyyar ta ayyana korarsa tun daga matakin mazaba har karamar hukuma har zuwa jiha baki daya. Wani abu da ya taso na takaddama shine neman sarautar marafan Sokoto, abin da ya tayar da jijiyar wuya a cikin masarautar Sokoto.
Ita sarautar kuwa na yaba ta tun da ta haita da inda take, ta haita da gidan Hassan dan kanan nan Asma'u kuma ta wayanta, sannan kuma ta haita da gidan Atiku. To haka kenan ita sarautar nan in ta gado ita aka gadamu ga demokrasi, ta gadamar ta yi wannan ana yin ta ne ba don koyon ba saboda wani yamin ga mutane isgili a shiga tsakanin wani da wani.
Sidi Aliyu Lamido tsohon kakakin jam'iyyar APC ne a jihar Sokoto, a halin yanzu mai ba da shawara na musamman ga gwamnatin jihar Sokoto wanda kuma tare suka yi gwagwarmayar siyasa da marigayin.
Najeriya ba wai Sokoto ba, Najeriya gaba ɗaya. Allah ya sanya muna cikin wani hali na juyayi babba wanda ana rasa muhimman mutane kwarai da gaske. To wannan rashi da mun kai yana cikin manya-manya rashe-rashe.
Tarihi ya nuna mutuwari don wannan, mutuwari don wancan, mutuwari don wancan, mutuwari gata ce da dahani wallahi, tawako ni da na tuɓe kuta bata da na kyautar hali.
A ci gaba da dambarwar siyasar jam'iyyar APC a jihar Niger, daga ƙarshe dai an cimma matsayar cire shugaban jam'iyyar na jihar Injiniya Muhammad Imam daga mukaminsa tare da wasu mukarabansa biyu sakamakon zargin sama da faɗi da kuɗaɗen jam'iyyar har kimanin naira miliyan 500. Shugabannin jam'iyyar ta APC a jihar sun ɗauki matakin ne a wani taron da suka gudanar Amina, a cewar lauyan APC a jihar ta Niger barista Khalil Faiko.
Mun zona ne akan rakaci na albazaranci mana da kuɗi a jam'iyyarmu na APC. Muka gan shugabannin za su ci gaba da yin mulki gaskiya ba mu da yarda a kansu. Shi yasa muka zona muka bi duk abin da doka ta ce, muka cire rashin yarda a kansu. A turance muna ce vote of no confidence. An sauke state chairman na jam'iyyar APC da state secretary da state treasurer wanda ake tuhumansu cewa sun yi albazaranci da kuɗi a party. An sa caretaker ne saboda mun bi doka ne na sashi 17.
Shi gwamna ya san da wani abu ke
mun kai mai takarda, kuma ina da tabbaci shi ma memba ne na state executive committee. To abin ne na doka da aka yi, kuma in bai yi ba disan dokan ya ba da dama ka yi appeal, tunda yake nan daga nan state za su yi appealin zuwa zona.
To sai dai shugaban da aka tsige Injiniya Muhammad Imam ya kalubalanci wannan mataki wanda ya ce ya saba kundin doka da ka'idodin jam'iyyar.
Kundin tsarin APC ya tsara yadda za a yi a cire mutum. Na farko sai an baka laifin da kai, a rubuce ba wa abin da mutum ke kwankwanto ba, tunda ni ne chama kuma a kaina ne ake yi. Shi ya kamata wanda suka rubutu din za su rubuta su kai zonal office na Abuja, to ga ko laifinsu sannan ni kuma in sun naɗa kwamiti daga can za a zo a same ni, za a ba ni kofi na korafin ne kuma ba da shi a rubuce, sannan kwamiti din kuma ba kuma wai za su ba ni at least sati daya ne an sarin korafin tsayin da constituency sannan su kwamiti ɗin za su fito da bayaninsu amma abin yadda ya faru yanzu ne har yanzu da nake zaune ba wanda ya ce ga laifin da na yi
zargin da ake yi na batun kuɗi
na ci nake ga maka zargin kuɗi ba zargin facebook ne
su baka a rubuce ba
babu wani abu a rubuce har yau maimakon su rubuta zuwa a gaba da APC Niger shine suka kai mu police station ba wai zuzgaje su rubuta ma police ga abun da muka yi sannan har aka kulle mu
zama wannan matakin da suka dauka yau kuna sauke ku ka amta da shi ko baka yadda ba
a ya zai yadda da abun da ba bi kaida ba ha ya kai ne judge kai ne kuma kuma kara kai ne kuma mai hukunci kai ne kuma mai raba mukami duk kai kadai a ranar yau ina magana wurin nan
idan ba a manta ba a shirye-shiryenmu na baya mun yi ta kawo muku dambarwar siyasa da ke wanzuwa a jamhuriyar Niger musamman tsakanin hukumar zaben kasar ta Sene da bangaren jam'iyyun adawa dangane da matsayar da hukumar zaben ta yi na cewa ba za ta sanya 'yan kasar mazauna kasashen waje a babban zaben kasar da za a gudanar a watan Disamba mai zuwa ba sakamakon yanayin da annobar coronavirus ta jefa duniya a ciki tuni da jam'iyyun na adawa suka fito karara suka nuna rashin amincewar su da wannan matakin lamarin da ya sa hukumar zaben neman kotun tsarin mulkin kasar da ta yi bayanin tanadin doka akan sha'anin inda kotun ta goyi bayan hujjojin hukumar zaben to anan ma jam'iyyun adawa sun ce sam ba su yadda da hakan ba a halin yanzu kuma kungiyoyin fafutukar kare demokradiyya a kasar sun sa baki ganin cewa matakin kan iya kawo cikas ga zaben musamman na 'yan majalisar dokoki inda 'yan kasar mazauna kasashen waje suke da wakilai biyar da tsarin mulki ya ba su damar zabe domin su wakilce su a majalisar a wani taro a birnin Yamai shugaban kungiyar rajin kare demokradiyya ta NPCR Nuhu Arzika yana ganin kamata yayi a sami tattaunawa da fahimtar juna tsakanin hukumar zabe da waɗanda lamarin ya shafa domin samu hanyar warware bakin zaren wannan takaddama a maimakon yunkurin hana wasu 'yan kasar damar 'yancin su da tsarin mulki ya ba su
mai kari ma kamata ya san akwai lokacin da ƙarfin shi shi ma zai iya ƙare tunda akwai iyaka ga komai ba wai ko mun ci 'yan adawa ba abinda suke daidai ne ko abinda suke haka ya kamata ya kamata a zo a zamna a gane ma juna a nemi a gane ma juna tunda zance a gane ma juna da inda an kai yarda a gane ma juna babu wata doka ta duniya da tace ta hana a zo a yi consensus a shirya ko da gobe ne za a yi zabe in an shirya yin ana iya yi
da alama kuma su kansu kungiyoyin na kare demokradiyyar ba su yi na'am da hujjojin hukumar zaben ba akan matakin da take shirin dauka a ta bakin Abdu Idi na kungiyar FCCN
mali ba zabe aka yi ba horon shi ba zabe aka yi ba duk kasashe zabe ake kabin Niger ta yi zabe lari na ECOWAS kasa biyu sai sun yi zabe kuma zabe za su wannan ba hujja ba ne zancen corona ɗin yanzu abin ya ɗan sauƙaƙa kaɗan ana iya a ɗauki matakai 'yan ƙasa na nan da na can a ba su dama su yi amfani da 'yancinsu na 'yan ƙasa na su zaɓa ko ku a zabe su
anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shirin godiya ga wakilan tashin Hausa Mustapha Nasiru Bazari Muhammad Nasir da Suleiman Muni Barma Juba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC
wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice
Fadar White House ta sanar da Majalisar Dinkin Duniya a hukumance cewa Amurka za ta janye daga Hukumar Lafiya ta Duniya WHO duk da cewa adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 sai karuwa yake yi a kasar. A halin da ake ciki kuma ba Amurka ce kadai kasar da take fadin tashin yaƙi da cutar ta COVID-19 a duniya ba yayin da ake ganin hauhawar masu kamuwa da ita.
Tuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana. Za ku ji mu dauke da wannan sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin. Da CD dai hada shirin ya kuma bada umarni. Sai kuma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari, ke muku fatan alheri.